الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna 23 ga watan Muharram shekara 1444 daidai da 21 ga watan 8 shekara ta 2022. Karatun mu na mabahis fi ulumil Qur'an na manna'ul kaptan Allah ya masa rahama. Yau shine darasi na uku ko na hudu, to kuma har yanzu muna kan gabatarwa ko shimfida da malamin yake yi dangane da tarihin kafuwar ulumul Qur'an. Muna kan gabar da malam yake bayanin rubuce-rubucen da aka yi na farko-farko a cikin ulumul Qur'an, wanda aka rubuta littattafai a kan wasu babubbuka daga cikin babubbukan ulumul Qur'an. To ci gaba shi ne ya ce wa Allafa Muhammad bin Khalaful Mirzaban المتوفى سنة 930 هجرية الحاوي في علوم القرآن محمد بن خلف المرزبان وان دي متأشكرة تدريوك دي ترى يا ربو تلتا في ميسونة الحاوي في علوم القرآن وألف أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 328 في علوم القرآن حكى ابن الأنباري شيما يربط للتافي أكم علوم القرآن وألف أبو بكر السجستاني المتوفى سنة 330 هجرية في قريب القرآن شيكما أبو بكر السجستاني يربط للتافي أكم قريب القرآن وتكلمومي نأل القرآني waɗanda suke da buƙatar a yi musu fassara kamar kamus na Al-Qur'ani kenan. Wa Allafa Muhammad bin Ali al-Adfawi al-mutawaffa sanat 388 hijriya al-istighna fi ulumil Qur'an shi kuma Muhammad bin Ali al-Adfawi ya rubuta littafi mai suna al-istighna في علوم القرآن وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجري دك وأنن ما لمين دسكرايو أكرني نهدو دك هجرر من ذا الله صلى الله عليه وسلم توياتي كرني نهدوكو تامضا مغا دك أنا مغانا شكرا داري أكو دا ترى داري أكو دا عشرين دا تقوس دا تلاتين da 88. To lissafin tarihi ya sha bamban da lissafi. Idan aka ce ƙarni na hudu, to ƙarni na hudu yana fara ne daga shekara ta 302 ko da 5 ko da 10. Sai ya an kai 399, 400 cif, to ƙarni na hudu ya ƙare. Idan aka shiga 401, 402, to sannan kuma sai a fara lissafin ƙarni na 5 kenan ake ciki. An gane? Yanzu muna shekara ta 1444 ko? To yanzu a ƙarni na 15 ba ƙarni na 14 ba. Yanzu muna ƙarni na 15 a hijira. A shekarar kalandar Gregory shekarar turawa ita kuma muna ƙarni na 23 kenan. An gane? Muna ƙarni na 23 ba na 22 ba. 2020 ne, 22 amma 23 ake ciki. Ina fata an gane. To haka lissafin tarihi yake. Kayan kama Umar bin Abdulaziz ya mutu shekara ta 110. Kan ya mutu ya ba da umarni a tattara hadisai, da hadisai a rubuta su, a haɗe su wuri guda. To sai ake cewa an fara rubuta hadisai ne a ƙarni na biyu, a farko-farkon ƙarni na biyu. Domin an shiga wannan ƙarnin shekara ta 234 ya mutu shekara 110. An gane wannan lissafin ko? To shi ne cewa ha'ula'i min ulama'il ƙarnin rabi al-hijri, waɗannan suna daga cikin malaman ƙarni na huɗu na hijira. Sun matataba a ta'alif ba'da zalik. Daga nan kuma sai talifi rubuce-rubuce a ulumul Qur'an ya rinka bibiya, yana bibiya wannan yayi, wannan yayi, akai tai. Fa'allafa Abu Bakr al-Baqillani al-mutawaffa sanat 43 hijriya fi ijazil Qur'an. Sai Abu Bakr al-Baqillani wanda ya mutu a shekara ta 403 ya rubuta littafi akan mu'jizar al-Qur'ani, ijazil Qur'ani. Ali ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Hawfi shi kuma da ya mutu a shekara ta 430 daga hijira ya rubuta littafi akan li'irabun al-Qur'ani, fi i'rabil Qur'an. Irin li'irabun nan da muke a nahawu, ja'a fi'il madhi mabniyyun 'ala al-fathi, aliyyun mafa'ilun marfu'un bi dhamma az-zahira. To shi kuma li'irabun Qur'ani sukan ɗauki al-Qur'ani tun daga bismillahir rahmanir rahim har zuwa min al-jinnati wan nas, duk su feɗe shi gaba ɗaya. Ko da ya danganta wasu ba duka suke yin li'irabun nasa, suna ɗaukar wuraren da suke da buƙatar li'irabun wanda ba, wanda suke da ɗan rikitarwa. Wasu kuma ma inda yake akwai rintsi da rikici da saɓanin masu na hawan su kansu, mushkilul i'rabil Qur'an kenan, iyakan wannan suke yin abin nan. To wasu kuma sukan ɗauke shi gaba ɗaya tun daga bismillah har zuwa min al-jannati wan nas, duk su yi li'irabinsa. Wasu kuma sukan ɗauki al-qira'ati shaza, kamar Abul Baqa'il Ukubri, babban malami ne kuma makaho ne, ya yi li'irabin al-Qur'ani littafai guda biyu. Na farko al-qira'ati al-mutawatira, ya yi li'irabinsa. Sannan al-qira'ati shaza kuma su ma ya yi musu li'irabi. Makahu ya yi irabul Qur'an al-Karim, ya kuma irabul qira'at ash-shaza. To ya makahu ya yi rubutu bayan babu braille machine a wancan lokacin, ya za a yi makahu a ce ya rubuta littafi? Abinda suke shi ne faɗa suke ana rubutawa. Suna faɗa ana rubuta, suna faɗa ana rubuta. Al-Qasim ibn Firiya shi ma ba makaho ba ne? Mai shaɗibiya? Ko ba makaho ba ne? Makaho ne, dindin baya gani. Ya zo da wannan waƙa sai ka ce mu'jiza. Makaho ya zo ya gagaru, ya zo da abin da yake wujijjiga. Masu ido, ya ba masu ido aiki, ake ta fama wa ƙanƙala, wa wane ne? Saboda makafi Allah ya musu baiwa. Allah ya musu baiwa. Sannan muna SAS a librarian SAS, akwai wani littafi a lokacin na yi ta karanta shi, har yanzu kuma tun da na bar SAS ban ga littafin ba a librarian SAS. نكت منين حميان في نكت العميان irin abubuwa na ban mamaki na baiwar da Allah ya yi wa makafi ya kakkawo a cikin littafin. To, walmawardi almutuwa fasalata 50-400 hijiriya fi amsalil Qur'an, shi kuma Imamul Mawardi ya yi littafi a kan amsalil Qur'an, wato karin magana ko misalai na Alƙur'ani. Amsal abubuwa biyu, kalmomin da sun zama Alƙur'ani ya zo da wasu kalmomi wanda sun shiga tsarin karin magana na Larabci, kamar wala yunabbi'uka mislu khabir, kaga ana amfani da shi kamar a matsayin karin magana. Wane karin magana Hausa ne ya daidai da wala yunabbi'uka mislu khabir?
Gani ya
koriji. Wala yunabbi'uka mislu khabir, gani ya koriji. Kamar walaysa dhakaru kal unsa, ka'ida ce kuma karin magana ce. Namiji, mace ba za ta daidai da namiji ba. Kamar faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya amal misqala zarratin sharran yarahu, ka'ida ce kuma karin magana ne, abinda ka shuka shi zaka girba. Kaga faman ya amal misqala zarr kul kullun ya'malu ala shakilatihi, me kenan da Hausa? Kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi, kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. To sannan kuma amsal, irin inda Allah ya ce masaluhum wa mafsal wa darib lahum masalal hayatid dunya innama masalal hayatid dunya, irin wannan misalai da Alƙur'ani ya yi, to su kuma su ma an yi rubuce-rubuce a kansu. Nan gashi ya kawo Almawardi Ibn al-Qayyim, shi ma ya rubuta Amsalul Qur'an. Sannan a cikin malaman zamani akwai Bakar bin Isma'il, ba Bakar bin Abi Zaid ba, ba Bakar wanda muke karanta Hilyatu Talibul Ilm ɗinsa ba, wannan ɗan Saudiya ne, shi kuma wannan ɗan Misira ne. Bakar Isma'il ya yi littafin, ya yi littafai da yawa, shi ma ya yi na fiqhu, na hawu, sarku, balaga, to kuma yi wannan Amsalul Qur'an shi ma. Wal'iz bin Abdissalam al-mutawaffa sanar 660 hijiriya fi majazil Qur'an, da kuma Sultanul Ulama. Iz bin Abdissalam ana yi masa laƙabi da Sultanul Ulama, sarkin malamai, saboda ɗimbin ilimi da Allah ya bashi da kuma jajircewarsa wajen faɗar gaskiya. Yana daga cikin malaman da indai ana maganar tsage ta ba tsoro ba kwaɗayi, to Izzuddin bin Abdissalam har ɗaure shi an yi a kurkuku saboda faɗar gaskiyarsa. To ya samu wannan laƙabi da ake ce masa Sultanul Ulama, sarkin malamai. Wa Alamuddin Sahawi, da Alamuddin Sahawi wanda shi kuma ya mutu shekara ta 644 fi ilmil qira'at, shi kuma ya yi rubutu akan ilmil qira'at. Shi ma Sahawi, akwai malamai da yawa masu sunansu wanda ya kare da Sahawi, wannan shi ne magabaci a cikinsu. Akwai Sahawi wanda suka yi zamani da Suyuti, wanda ya sharhin Alfiyatul Iraqi Fathul Maqis fi Sharh Alfiyatul Hadith, wanda shi wancan Sahawin sun yi rigingimu da yawa da Imam Suyuti, sun yi rubuce-rubuce, ya yi masa raddi, ya yi masa raddi, ya faɗi maganganu irin na sa'o'i a kansa, shi ma ya faɗi maganganu masu kaushi a kansa, irin maganganun da malamai suke cewa kalamul akrani ba'dhum fi ba'd yutwa wa la yarwa, maganganun da malamai suka gaya wa juransu na sabani da ya faru tsakaninsu, wannan ya ce wannan kaza ne, ce to wuce sa ake ba a maimaita sa a ce ai wannan da suyudi yace kaza a kansa eh wannan da malam wani a maganar su ce tsakanin su eh fadan su na manya ne babu mai shiga sai wawa sai mahaukaci ba ruwanka amma kuma duk sanda malamai suke rigima ta ilimi to wata ganima ce wata kaka ce ga daliban ilimi domin za su yi tabarin ilimi sai ta aman ilimi sai ta tumbudin ilimi wannan rubuce-rubucen da suke fadan su su ba fada ne na yan tasha ba zai ta wani zage-zage ana wannan yayi littafi wannan yayi man raddi wannan yayi to dalibai sun samu abin da suke so da an ce ayi masa raddi sai nan da nan asiya sai a karanta sai shi ma ya kuma yar man raddi ai wani ma ga masu goyen bayan sa wannan sun yi wannan to sai kaga an tara ilimi mai yawa to yanzu yaya fadan malamai yake ba rubutu sai dai kawai ayi ta harbin iska ayi ta waye su ma daliban ma ba a yi sa ba har da naushi amma da malamai suna fada da rubutu ake yi wa ibn al-qayyim al-mutawaffa sanat 751 da ibn al-qayyim wanda ya mutu a shekara ta 751 fi aqsamil qur'an shi kuma yayi littafi aqsamul qur'an rantsarantse na alqur'ani wadduha wal layli idha saja nun wal qalami wama yasturun taha ma anzalna alayka wal tashqa kaf wal qur'an al majid wal qur'an al majid irin wannan rantsuwar duk inda Allah ya rantsuwa to sai ya kawo ya fadi mai malaman tafsiri suka fada mecece kuma manufar yin wannan rantsuwar to wannan littafin akwai ilimi mai yawa a cikin sa akwai ilimi mai dimbin yawa a cikin sa musamman wajen da yayi maganar nun wal qalam wal qalam me yasa Allah ya rantse da al qalam wani irin al qalamin Allah ya rantse da shi da yanda ya wal asr innal insana lafi khusr wato ya zo da ilimin kimiya biology ya fede dan adam gaba gaba ta dan adam kowace gaba mecece hikimar halittarta me amfanin ta a jikin dan adam har gashin cikin hanci da gashin kunne a wannan littafin sai da ibn al-qayyim yayin bayanin amfanin sa kakka je wajen wanzami ka tura ma hanci ya sa aska kana wani lumshe ido ya je tsautsayi ya farke ma hanci a bar shi wannan gashin yana da amfani filter ce filter an san filter yana tace kwayoyin cuta yana saita iska da dan adam yake shata shi yasa idan ka je aka yi ma aske aka ka tura hancinka aka kankare aka cire wannan sai ka ji iska tana shigar ka in ba ya sa ba ma sai mura ta kama ka to ibn al-qayyim littafin yana da ban sha'awa yana da Allah yawa ibn al-qayyim baiwa akwai ilimi a cikin wannan littafin at-tibyan fi aqsamil qur'an sunan littafin wa hadhihi al-mu'allafat wayannan littattafai duk da aka faɗa ya tanawalu kullu mu'allafin minha naw'an min ulumil qur'an wa bahasa min mabahisihi al-muttasila bihi kowane daya nau'i daya ya dauka daga nau'o'i na ulumil qur'an da kuma wani bincike daga cikin sa ba su tattaro gaba ɗaya babubbukan ba duk kuma wannan littafin mafi yawancin su duk ana samun su yanzu sayan littafi yayi wahala amma kuma Allah subhanahu wataala in ya toshe wata kofar sai ya bude wata sayan littafi yayi wahala to sai Allah ya bude kuma Google Allah ya bude internet duk littafin da aka kawo in ka shiga internet zaka ganshi a ciki to sai kai downloading maimakon ka zo kai ta kallon Facebook kai ta kallon TikTok kai ta kallon abu kana ta daukar zinubi kana bata lokacinka sai kai labararin ka a cikin wayarka da yar wannan littattafan da an fada kai maza ka rubuta sai ka je kai downloading ka rinka budowa kana karanta in ka ga amfanin littafin ya kai amfani sai ka je ka biya wasu ƴan nerori da rahima ma'adudatin bi samanin da rahima ma'adudatin ba wasu masu yawa ba sai ai ma printing out dinsu sai a fito ma da su shikenan ka mallaki littafin wani ma kuma in ba anan din ba ba wata kasuwar da zaka je ka sayo shi ba a shigo da shi anan ba dole sai an fita waje to wa zai fita ko dan bata aka ce ka je ai an hada ka da garare to kaga wannan internet din wata baiwa ce da Allah ya yi wanda za take sauƙaƙe ilimi amma yawancin mu ba mu amfani da waya ta hanyoyin da suka kamata sai ta hanyar shirme da abubuwa na bata lokaci duk wannan littafin ka rinka rubutawa kana koma gida ka bude Google kai ta ciro su Allah ya sauƙaƙe da sai dai ka sai ka siya to yanzu ba ma kana da kuɗin da mai mutum zai ji da masarar za a ji ko laife da za a ake ta abinan gashi nan malam mutum yana tara laife sai ya yi olsa sai ya gamu da sai ya rame ya shiga garari to amma datan nawa za ka ƙona ka yi downloading ɗin littafi ai ba ta kai datan da ake ƙona a kallon bidiyo ba ko kusa da kusanta ba ta kai ba to shi kenan sai kai kuma in kai downloading duk sanda za ka karanta ba sai ka kunna data ba kawai sai kai ta karanta abinka amma jam'u hadhihi al-mabahis wa tilka al-anwa' kullaha aw jullaha fi mu'allafin wahid amma tattara waɗannan bincike da waɗannan babubbuka a hade su gaba ɗaya ko mafi yawan su a littafi guda ɗaya faqad zakara shaykhu Muhammad Abdul Azim az-Zurqani fi kitabihi manahil al-irfan fi ulum al-Qur'an babban malami Muhammad Abdul Azim az-Zurqani ya faɗa a cikin littafinsa mai manahil al-irfan fi ulum al-Qur'an littafi ne mujalladi biyu kuma littafi ne na zamani wanda yayi zuzzurfan bincike sosai da sosai akan ulum al-Qur'an kuma inda wannan littafi ya sha bamban da sauran tafan ulum al-Qur'an ya bibiyi shibuhohin turawa ƴan musha da mulhidai da masu addinan shi'a da masu duk wasu ƴan ruɗu na duniya wanda suke sukan addinin musulunci suke sukan alƙur'ani suke sukan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya ɗebe su yayi musu raddi filla raddi kuma wanda yake raddi na zamani yayi musu raddi shi az-Zurqani a cikin manahil al-irfan fi ulum al-Qur'an me ya fada yace annahu zafira fi daril kutub al-misriya bi kitabin ya ci karo da wani littafi a library na Misra daril kutub al-misriya wuri ne katon library ne mai tsohon tarihi wanda ake ta tara littattafai ba ma littafan da aka buga ba har littafai da suke rubutun hannu har yanzu a wannan darul kutubul misriya din akwai dubunnan littattafai na hannu rubutun hannu wani ya shekara 200,000 har yanzu wasu ma ba a ma buga su ba ko bugun farko ba a yi ba an tsara su an ware su wasu ma sai an koya ma yadda ake gane ake karanta irin wannan rubutun saboda tun rubutun mutan da ne mahtut ne wani ba dugo ba wasali wani da dugo wani a caccakuɗe a haɗe to shi ma fanni ne mai zaman kansa ilmul mahatutat. To shi yace ya ci karo da wani littafi rubutun hannu ne mahtut wanda Ali bin Ibrahim bin Sa'id Ash-Shahir Bilhawfi ya rubuta shi sunan littafin Al-Burhan fi Ulumil Qur'an ya ka'u fi 30 mujalladan littafin mujalladi 30 ne rubutun hannu mujalladi 30 amma bai cika ba abtari ne yujad minha 15 mujalladan mujalladi 15 ne kawai wanda aka samu ragowar dubba a gansu ba to irin wannan ne in aka kallafa wani dalibi ko wani farfesa ya dora wa kansa ko wata ma'aikata ko wata gwamnati tana so a buga wannan littafin sai a ware miliyoyin kuɗi saboda sanin darajar ilimi a bazama su mutane su tafi library na kasashen duniya duk inda aka san akwai rubutun hannu akwai library a Berlin Germany akwai Oxford akwai Congress Library ta America akwai Al-Khizanatul Malikiyya ta Morocco akwai Jami'atul Qarawiyyin ta Tunisia akwai wannan ta Mali ta Tambutu Tumbuktu akwai har nan Nigeria akan zo akwai Jami'ar Ibadan Jami'ar Danfodio, Jami'ar Bayero University, duk akwai mahadudai ai ta zuwa yanzu kuma da zamani ya zo ma duk akwai bibliography idan mutum ya shiga internet fihirsa na irin waɗannan mahadudan in kai Google ka danna sai a ce ma to akwai mujalladi ɗaya a Jamus sai a bazama a tafi in an gama sai akwai wani a America akwai wani a Finland akwai wani a Pakistan akwai wani a India akwai wani a Morocco akwai wani a China sai a je wani labrarin an je za su ba da izini su yadda ai photo start wasu kuma sai dai ka zauna ka karanta ka kofa abinda za ka kofa ko photo start ba za su baka kai ba saboda kimar irin wannan littattafan da darajarsu da yanda ake darajta su. To amma ka ganin ba mu san darajar ilimi ba. Manya-manyan malamai da suka dade wanda suka mutu suka bar mahadudai irinsu barinsu ake ruwa ya wanke su. Ko a tattara su ma a ce wannan ai kundi ne wannan kaza kaza duk sai a kone su ma gaba ɗaya. Da irin haka duk littafanmu na ƙasar Hausa da yawa suka lalace suka mutu shikenan ba a san su ba shi yasa ana baganar rubuce-rubuce na ƙasashen duniya ba ka ganin ana sa mutanenmu na ƙasar Hausa ba a yi ba ne an yi amma duniya ba ta san an yi ba tunda ba a alkinta su ba a darasta su ba a buga ba a kuma koda suna mahadudan ba a kai su inda za su yi daraja ba idan da kai Allah ya sauke Allah ya sauke kasashen da suka san darajar ilimi in malami ya mutu ya tara littattafai masu yawa to ba za gwamnati ba za ta bari iyalinsa su raba wannan littattafan ba sai a ɗauka cewa wannan littattafan mulki ne na al'umma gaba ɗaya sai a kira 'yan kasuwa masu harkar littafai su yi wa littafan ƙima in an ce za su yi miliyan 10 sai gwamnati ta biya magadan wannan malami miliyan 20 sai a kwashe su gaba ɗaya sai a je a kai wasu wata jami'ar library duk duniya sai ta amfana da su ko kuma a sai har gidan nasa a sallama magadar sai a rushe gidan sai a yi katuwar labirare a tsatsara su a yi labirare sai a sa sunansa a ƙaƙƙaro wasu ma littattafa kowa ya zo ya amfana to amma nan Allah ya sauke. Akwai wani babban alkali, alkalin Bauchi, Grand Kadi Abdulmalik Mahmud, SAS yayi. To da zai mutu sai bar wasiya, shekaru da yawa ma kafin ya mutu ya bar wasiya, in ya mutu dillin tattafansa ya bada su sadaka waqafi ga labararin SAS. Kuma yana daga cikin wandan da malaman da a kasar Hausa suka tara littattafai sosai. Da ya mutu aka kwaso littattafai aka kawo su. Amma kafin a gina wannan sabon ginin da aka yi na labararin, aka ajiye su a sito da ruwa da bera da gara da beraye masu magana duk an yi watan da littattafan. An ne duk abin la haula wala quwwata, wanda ya san darajar ilimi sai ya rasa, sai ya kukan jini. Eh, duk suka watsa littafin, sai dan abin da ba a rasa ba su ne kawai aka zo aka sassa. Labararin SAS, labararin Aliya da GATC Tagwale suna daga cikin labararori masu kima fi ha kutubun qayyima. Musamman ta Aliya akwai mahatutat, amma aka rinka diba, aka rinka diba, aka rinka diba. Yanzu sai dan abinda ba a rasa. Kuma wanda suka rage ma waye damu da wani bugaggun ma waye damu da su. Bare wasu ma hadu dai. Waye damu da su? Ana asara ilimi. Eh, ana asara. To, Allah ya kyauta. To yace wayannan tafai ba a hada su wuri guda ba, a shi kai muna maganar Malam Zarkani ko ko Zurkani yace ya ga wani littafi Ulumul Qur'ana Al-Hawfi, amma mujalladai 30 ne, amma guda 15 kawai aka samu gaira murattaba, kuma ba ma a jere suke 1 2 3 4 har zuwa 15 din ba, wala mutaaqiba ba, kuma masu bin juna bane, kama a ce da na 3 da na 7 da na 6 da na 13 da na 11 da haka haka a warwatsa a warwatsa. Kaga littafi ya tafi. Amma duk saboda darajar ilimi da wani a hakan akan buga shi a bai hadin ba, saboda kimar fa'idodin da suke cikin sa da yawa kultafan da aka ga ba za a iya barin abtarin ba, sai aka buga shi a haka. Yujad minha haysa yatanawwal al-mu'allif al-aya, tsarin da malamin yake bi sai ya dau aya, min ayatil qur'anil karim, daga yan al-qur'ani, bi tartibil mushaf, yanda suka zo al-tsara a cikin al-qur'ani, fa yatakallam amma tashtamilu alayhi min ulumil qur'an, sai magana akan abinda wannan ayar ta kunsa na ilman al-qur'ani, mufridan kullu naw'in bi unwan, kowane nau'i sai ya masa unwani. Fa yaj'alul unwana al-'am fil aya, sai ya sanya unwani ga gaba ɗaya na ayar, sai ya ce al-qawlu fi qawlihi azza wa jal, sai ya kawo ayar wa yadhkuru al-aya, thumma yadha'u tahta al-aya hadha al-unwan, sai kuma ya kawo unwani ya ce al-qawlu fil i'rab, li'irabun wannan ayar, wa yatahaddasu anil log anil aya minan nahiyatil nahawiyya wal lugawiyya, yayi magana akan wannan ayar dangane da abin da ya shafi nahawu da luga, sarfu da balaga, summal qawli fil ma'na wat tafsir, sai kuma yazo ya ce ma'anar aya da tafsirinta, wa yashrahu al aya bil ma'suri wal ma'qul, ya sharhin ayar da abin da yazo daga annabi da sahabbai da kuma fassarar da malamai suka fahimta shine ma'qul, sai kuma ya fada cikin ulumul qur'an, sai ya ce summal qawli fil waqfi wat tamam, al waqf wal ibtida, kunga zamu zo kan sababi ne mai zaman kansa cikin ulumul qur'an, al fawasil na al qur'an, wannan waqafin da kake gani asasili kili asa jim asa mim asa lam to kowanne da ma'anarsa kuma ilimi ne mai zaman kansa shi ma yana taimakawa wajen fahimtar ma'anar aya yana taimakawa wajen li'irabi yana taimakawa wajen li'irabi da kuma shi namu waqafin namu na kasar Hausa waqafin al-Imam al-Habadi shi kaga duk abu ɗaya ne duk Qur'ani na rubutun mu na abin nan duk waqafin iri ɗaya ne ko duk iri ɗaya ne ba bambanci to shi duka in ka hada shi da kuma wannan na mashariki su kuma to shi ma yana nuna bambancin fahimta da yanda wayannan suka fassara wannan sun dau daga nan zuwa nan jumla ce mai zaman kanta wannan kuma sun dauka daga nan zuwa nan ko nan aya ce ko nan wane ne kamar ihdinas siratal mustaqim siral ladzina an'amta alaihim kaga mu anamu aya ce garil maghdubi alaihim aya ta karshe amma dan madina da masharika siral ladzina an'amta alaihim garil maghdubi alaihim waladdallin sune aya gaba daya to duka wannan suna da muhimmanci ilimi ne mai zaman kansa Allah ya ji kan Imam al-Husari al-Qari yayi littafi Ma'alimul Ihtida fil Waqf wal Ibtida Ma'alimul Ihtida fil Waqf wal Ibtida ba kowa ne yake iya magana akan waqafin al-Qur'ani ba sai wanda ya rufa ya tada kai da ilimin al-Qur'ani sai wanda ya rufa kuma ya tada kai da ilimin alqur'ani da nahawu da sarfu da balaga da wujuhul abin nan tafasir inda malamai har shi ma kuma ya ce shi ma ga nasa waqafin sai wanda ya isa to malam husari yayi wannan littafin ma'alimul ihtida fil waqfi wal ibtida wa yabayyana ma yajuzu min alwaqfi wa ma la yajuzu yakan bayyana abinda ya halatta ay waqfi akan sa da inda bai halatta ba wa kad yufridu alqira'at bi anwani mustaqil wani lokacin kuma sai ya ware qira'o'i shi ma ya musu babi musamman babin qira'o'in da suka zo akan a wannan ayar wani ya karanta da kaza sai ya ce alqawlu fil qira'a wa kad yatakallama anil ahkami allati tu'khazu min alaya inda ardiha yakan kuma yi magana akan hukunce-hukuncen da za a samu daga wannan ayar in ya kawo in ayar ta hukunci ce akwai ayoyi da aka ware ayatu ahkamil qur'an su ma za mu karanta mun zo bayanin nau'o'in tafsiri akwai tafsirai musamman da sunansu kawai ayatul ahkam kamar na ibn al-arabi kamar na jassas kamar na ilkiya al-harrasi da sauran malamai da yawa kamar wanda sabo ne shi ma kaga yayi wannan ayatu ahkamil qur'an kamar ali salus shi ma yayi ayoyi 550 ne duka ayoyin ahkamil qur'an 550 amma shi ibn al-arabi yace a haka dai suka ce amma kowace aya ya danganta da kunya da basira da fahimta ba ayar da ba za a iya gano wani hukunci ba a cikinta amma dai wanda suke na fili zahiri wanda hukunce-hukuncen suka zo a kansu to 550 ne to mala ya ce wal haufi bi hazan nahaj to wannan tsari da shi malan haufi ya bi yu'tabar awwal man dawwana ulum alquran akan dauka shi ne farkon wanda ya fara rubutu akan ulum alquran wa in kana tadwinuhu ala namatil khas al-anifu dhikr ko da dai rubutun sa wani salo ne ke babbe yanda aka bayyana kaga shi ya zama kamar shi ba tafsiri ba shi ba li'irabi ba ya tattaro komai da an same shi an buga shi to da an sha mamaki akwai littafai irin su wanda ba a same su gaba ɗayan su ba kamar Ibn Hazm an ce yayi tafsirin Al-Qur'ani mujalladi 100 mujalladi 100 ya rubuta na tafsirin Qur'ani to rigingimin sa da yayi ta yi da mutane ya ja wannan da rigima ja karshe suka ji haushi suka yi suka kone gidan nasa da laburara dan littafan nasa ma aka kone su saboda akwai shi da rigima ne yana ta abin nan suka kone yace eh din ku je ku yi ta kone da abin da kuka kona na haddace to amma ya haddace mu mun haddace sauran mutane kage da ya zauna lafiya da mutane ai da ba a yasa to Allah ya ji kansa shi rigima yayi rigima Ibn Hazm suka je suka kona labararin ta su gaba daya saboda shi ba a ka da shi a musu in dai za ku yi munazara da shi to baka yi saka ka da shi ba to matsalarsa ba shi da
approach
haka ne ba shi da sassauci da waye kai kana takama da Babu Malik ne Imamu Malik waye sai ya zo ya laftawa Imamu Malik wata magana mai karfin gaske in an magana ce shi annabi ne shi Allah ya aiko mana dan me ba za a ce yayi kuskure ba dan me kaza waye waye to wannan ce ta ja masa rigima duk sun yadda malami ne amma yanda baya iya abin nan to Allah ya kyauta eh kaga shi muhalladin sa shi wancan Izzuddin bin Abdussalam yace shi a duniya bai taba ganin littattafai sama da Sunan al-Baihaqi da kuma Muhalla na Ibn Hazm ba da tafsir Ibn Jarir al-Tabari yace babu wani malami da zai zama malami sai ya karanta wayannan littattafai sai ya fa'idanci da su haka aka hakura didda zafin sa a cikin muhalla din da zazzagin malaman da yayi tayi da karyata su da waye haka ba yadda kuma za a yi saboda ilimin da yake ciki sai yayi zagin ayi tsaki a wuce a karanta a kwashi karatun da yake ciki wa huwa al-mutawaffa shi ko ya mutu a shekara ta 430 summa jaa to bari mu kai karshen layin summa tabi'ahu ibn al-jawzi sannan sai abdurrahman ibn al-jawzi ya bi shi shi kuma ya mutu a shekara ta 597 ibn al-jawzi ba fa ibn al-qayyim al-jawziya ba daban ne shi kaga ibn al-qayyim gashi can a sama mun ce ya mutu shekara ta 751 shi ko ibn al-jawzi ya girme shi sosai shekara ta 597 ba su hada zamani ba amma kuma duk makaranta daya suka yi ita wannan makaranta al-jawziya wata tsohuwar makaranta ce a Syria wanda ta yaye manya-manyan dalibai wanda suka zama manya-manyan malamai na duniya shi kansa Ibn al-Qayyim kakansa ne ya zama kamar a ce provost ko kuma a ce da ya zama principal na wannan makarantar to shine ake ce masa Qayyim al-Jawziya mai kula da wannan makarantar ta Jawziya yana yaro yana tahowa da shi sai ake ce wa shi Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakr sai ake ce masa Ibn Qayyim al-Jawziya dan provost dan shugaban makarantar Jawziya lokacin da ake wakafi ba ta gwamnati bace al'umma ne masu kudi suka dau nauyin ta ta yaye manya-manyan malamai to sai fununul afnan fi ajaib ulumil qur'an to bare mu karasa ku yi hakuri summa jaa badaruddin al-zarkashi sai badaruddin al-zarkashi shi kuma wanda ya mutu a shekara ta 794 yazo wa allafa kitaban wafiya ya rubuta wani littafi wanda ya hado abubuwa da yawa na wayanda suka gabace shi sammahu al-burhanu fi ulumil qur'an to sannan kuma summa jaa ilayhi ba'd adafa ilayhi ba'd az-ziyadat Jalaluddin al-Bulkini, sai Jalaluddin al-Bulkini shi kuma wanda ya mutu a shekara ta 824 yayi kare-kare a cikin littafin sa mai suna Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum, to sai shi kuma Suyuti yazo duk littattafan da suka gabata wajen littafai 1500 na ulumul Qur'an, yazo ya hade su ya markade su ya nike su ya tare su a cikin al-itqan fi ulumul Qur'an. Summa allafa Jalaluddin Suyuti al-mutawaffa sanat 1190 hijriya kitabahu al-mashhur al-itqan fi ulumul Qur'an. To daga nan kuma sai rubutu ya tsaya, sai dai ai takwafa daga al-itqan, daga wane ne, daga wane ne a waƙe shi a tai ai talhisinsa, har mu ma Najeriya muka samu rabon mu. Abdullahi bin Fodio sai yazo shi ma ya waƙe al-itqan fi ulumul Qur'an, amma kaga ba kawo shi ba anan. Me yasa? Saboda dan Najeriya ne. A'a, ba dan shi baki bane, ƴan Najeriya ne ba sa kimanta abinda da Allah ya musu, ba su yada shi a duniya an san shi ba. Shi yasa amma waƙewa ya miftahu lit tafsir, ko ba mun fara shi ba aka ce wahala aka rabu da shi, da muna yin sa da daddare. To yau ya tsaya da kuma gaskiya ne, saboda ba mai bu ka'idar wa atil biyuta min abwabiha ba, dage aka yi aka shigo shi kuma gashi a waƙe, saboda aka zo aka yi ta wahala. Amma yanzu in muka gama wannan za mu iya yin sa, al-iftahu lit-tafsir. To alhamdulillah, to sai kuma za mu shiga a zamanance rubuce-rubucen da aka yi a ulumul Qur'an wanda ƴan zamani suka. Na'am? Banji ba. Wala muta'aqabatun, ba kuma masu bibiyar juna ba ne. Shi ne farkon da ya fara yada magana cewa bid'a ta kasu gida biyar, da wajiba da hasana da mustahabbiya da makaruhiya da ja'iza. To kaga shi ma Sheikh Usman yana da wannan fahimtar, yana da wannan ra'ayin. To za ga yana ta kawo maganarsa a cikin Ihya'u Ulumuddin, a Ihya'u Sunna kai wa Ikhmadul Bid'a, shi ne Sultanul Ulama. So, bismillah.